Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna, tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a cikin wannan shirin na daren yau Laraba 18 ga watan Oktoba shekara ta 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da hukumar zaben Najeriya take ta shirya tsab domin gudanar da zaben gwamnatin jihar Kogi, jama'ar jihar na bayyana fargabar tashin hankali a lokacin zaben.
Akwai matsalan tsaro babba wanda za fuskanta a ranar zabe. An yi kashe-kashe da dama a gaban idanuna. Na san na wannan shekara zai fi wannan shekarar muni, to shi yasa ba zan fito ba gaskiya.
Malaman jami'o'i a kasar Kamaru sun karba kiran kungiyar su ta SINES, wanda ta yi na cewa su shiga yajin aiki domin matsawa gwamnatin kasar lamba kan biyan haƙoƙi da sauran kuɗaɗen bunƙasa sha'anin ilimi. Za mu kawo muku rahoto na musamman kan asali da kuma ayyukan ƙungiyoyin asiri musamman a makarantun Najeriya. Muna kuma nan tafe da labaran wasanni, to amma duk kafin waɗannan sai mun fara da labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A lokacin da Falastinawa da suka fada cikin rudani a Gaza, inda ake gwabza yaƙi, suke neman mafaka daga lugudan wuta, babu kakkautawa da Isra'ila ke kaiwa a matsayin martani ga mummunan halin da Hamas ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba. Mutane da dama ne suke tambaya ko kuma suke nuna al'ajabinsu dalilin da ya sa Misra mai makwabtaka da ita da wasu ƙasashen Larabawa ba sa karɓansu. Misra da Jordan sun fito ƙarar cewa ba za su karɓe su ba, kuma suna da tarin hujjoji da ya sa ba za su yi hakan ba. Babban dalili kuwa shi ne ƙasashen Larabawa suna fargaban Isra'ila tana yunkurin tilasta koren Falastinawan dindindin zuwa cikin ƙasashensu ne. Wato hakan ya sa suka kyamancewa da bukatun Falastinawan, wanda lamarin da ya tada hankali ko kuma ya tuno da wani tarihi don tsaugaba da aka yi wa Falastinawa a can a baya. Shugaban Amurka Joe Biden da ya isa ƙasar Isra'ila yau Laraba inda ake gwabza yaƙi, inda aka kai gagarumin harin bam a asibitin Gaza wanda ya kashe ɗaruruwan mutane, wato ya kawo zargin juna da kuma gudanar da zanga-zanga a yankin. Domin nuna goyon baya ga daɗaɗɗiyar ƙawarsu, shugaba Biden ya bayyana ƙarara cewa yana tare da ƙasar Isra'ila, wanda ya ƙi amincewa da Isra'ila ta aikata ba daidai ba. Yana mai cewa makaman roka da 'yan bindiga Hamas suka harba ne ya taɓa wani ɓangare na asibitin. Na yi matuƙar baƙin ciki ga wannan mummunan fashewa a asibitin na Gaza a jiya, kana la'akari da abin da na gani, kamar yanda mutane da dama ba su gane ba, ba ku ne kuka aikata wannan harin ba, amma kuma mutane da dama ne ba su fahimci wannan lamari ba. Muna da abubuwa da dama da za mu iya magance matsaloli da yawa, Biden yana faɗa wa Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu yayin da suka fara wata tattaunawa. Ya ƙara da cewa Amurkawa suna taya ku alhini, kuma lallai haka abin yake, saboda suna sane da mummunan yanayi da kuka faɗa a ciki. A yau Laraba, shugaban Rasha Vladimir Putin da takwaransa na China Xi Jinping sun gudanar da wani taro da aka daɗe ana tsabbacin zai faru a gefen taron ƙasa da ƙasa a kan shirin China na gine-ginen abubuwan more rayuwa har da hanyoyi, Belt and Road, inda suke yaba wa kyakkyawar alaƙar su da kuma bukin zarfafa mu'amalar siyasa da tattalin arziki tsakanin China da Rasha. Mu'amalar siyasa da aminci tsakanin ƙasashen biyu yana ci gaba da yin ƙarfi, inji shugaba Xi, yayin da yake yaba wa kusanci da kuma kyakkyawan hulɗar yin aiki tare da ƙasashen biyu suke ƙara tabbatarwa. Wasu masu sharhi sun ce taron ya baiwa Xi daman gabatar da China a matsayin ƙasar da za ta iya zama mai tasiri a duniya ga ƙasashe masu tasowa. Kana ya baiwa Putin daman bayyana kansa a matsayin wanda har yanzu yana da tasiri a duniyar. Ziyarar da Putin ya kai a China shi ne bulagurinsa na biyu zuwa wata ƙasar waje, tun bayan da kotun ƙasa da ƙasa ta ba da sammacin kamoshi, kuma shugaban na Rasha yasa ko kuma an bada sammacin ne a cikin watan Maris da ta gabata. A farkon wannan watan Putin ya kai ziyara a Kazakhstan domin halartar wani taron koli na kasashen Jamhuriyar Soviet. Kasashen China da Kazakhstan dukkaninsu dai ba su karkashin wannan kotun kasa da kasa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya lalubo hanyar magance matsalar rashin zuwan yara makaranta yana da ke ƙara yawa ya kai matsayin gaggawa a ƙasar. An kiyasta yara miliyan 20 ba su zuwa makaranta, wani batu da masana suke ɗora laifi a kan al'adu daban-daban da matsalar tattalin arziki da na rashin isassun gine-ginen makarantu wanda dukkaninsu ke da wahalar shawuwa. Joshua Gideon, shugaban wata makarantar yara a unguwar Arasabo a arewa maso tsakiyar Najeriya, ya ce yayin da yaran ke karatu wasu suna na a makarantun amma ba su iya sayan littattafan karatunsu da kuma kayan bukatu na karatu. Gideon ya ce samun waɗannan yaran a wajen makaranta babbar matsala ce ga ƙasa. Yaran da dama ne suke zuwa talla na kayayyaki, kana wasu kuma na zuwa bara akan hanyoyin Najeriya, lamarin da ke tabbatar da babban kalubale. Yayin da karatun firamare ya kasance a kyauta a hukumance a Najeriya, hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya akan ilimi, kimiyya da kuma al'adu UNESCO ta kiyasta a bara cewa yara miliyan 20 ne basu wato masu shekaru daga 5 zuwa 14 ne basu zuwa makaranta a Najeriya. Hukumar karatu matakin farko ta gwamnatin Najeriya ta ce kasar na bukatar sabbin makarantu da za su kai 20,000 da azuzuwa kusan miliyan guda kafin a iya daukan waɗannan yaran su koma makaranta.
Baba Yakubu Makeri kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To yanzu kuma sai taskarar rahotanninmu. A Najeriya hukumar zaben kasar ta ce ta shirya tsab domin gudanar da zaben gwamnatin jihar Kogi, yayin da ya rage kasa da wata daya da lokacin da aka tsara gudanar da zaben. To sai dai jama'ar jihar na bayyana fargabar tashi hankali a lokacin zaben, kamar yadda wakilin mu Mustafa Nasiru Batsari ya aika mana da rahoto.
To sai dai wasu daga cikin al'ummomin jihar Kogin sun ce suna ciki da fargaba sosai bisa la'akari da yadda ake yawan samun karo da juna a tsakanin 'yan siyasar jihar Kogin. Hukumar zaben jihar dai ta ce jam'iyyun siyasa guda 18 ne suka tsaida 'yan takarar neman mukamin gwamnan jihar. Alhaji Halliru Haruna Sule, babban jami'i na yada labarai ne da kuma wayar da kan jama'a akan katin zaɓe na hukumar zaben jihar Kogin, ya ce a yanzu haka ma wasu daga cikin kayan aiki na hukumar ta INEC sun isa ƙananan hukumomin jihar.
Duka kayayyakin zaɓe da muke kira non-sensitive material mun riga mun rabar da su zuwa local government.
To wasu daga cikin al'ummar jihar Kogin dai sun yi fatar ganin an yi zaben lafiya.
Muhammad Musa, jihar Kogin nan dai da nake gani dai in Allah su yaye da abin da mu shi zai zo da sauki. Amma still dai mu a haka nan da akwai tsoro a zukatan mutane da yawa. So amma muna fatan dai abin ya zo da sauki.
Zaben yana tattare da matsaloli da yawa. Akwai matsalan tsaro babba wanda za a fuskanta a ranar zabe 2019. An yi kashe-kashe da dama a gaban idanuna. Kuma na san na wannan shekaran zai fi wannan shekaran muni in ba Allah ya tsare ba. So shi yasa ba zan fito ba gaskiya.
Alhaji Umar Kwalu, babban mai baiwa gwamnatin jihar ne da shawara ne akan harkokin siyasa da APC ta turo jihar Kogin domin aikin zaben, ya buƙaci al'ummar jihar Kogin da su fito su yi zaɓe cikin lumana.
Amma muna kira kwantar da hankalinmu, in ka lura da jihar Kogi ba a samu wasu fadace-fadace da sauransu da ake zato ko za a samu. Mu yi haƙuri mu fito mu kada ƙuriyarmu.
A yanzu dai rundunar 'yan sandan jihar Kogin ta ce ta ɗauki mataki na ba sani ba sabo domin tabbatar da an yi zaben lafiya. Mr. William Aya shine kakakin 'yan sandan jihar Kogin, ya ce a yanzu haka ma kwamishinan 'yan sandan jihar na gudanar da rangadi na sarakunan gargajiya na jihar domin janyo hankalin jama'a akan yin zaɓe cikin kwanciyar hankali.
Commissioner Masakiya an kira shugabane na political parties aka ja musu kunni domin cewa akwai rules wanda yake guiding duka harkan zaɓe, saboda haka su bi wannan rule din domin a ga an yi nasara a cikin wannan harkan zaɓe.
A ranar 11 ga watan gobe ne dai ake gudanar da wannan zaɓe, wanda za a zaɓi sabon gwamna wanda zai gaji Yahaya Bello na jam'iyyar APC. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida na Batsari. To, a kasar Kamaru kuma malaman jami'o'in kasar sun karɓa kiran da ƙungiyar su ta SINES ta yi musu na shiga yaji aiki domin matsawa gwamnatin kasar lamba kan ta biya su haƙoƙi da kuma sauran kuɗaɗen bunƙasa sha'anin ilimi. Malaman da yana buƙatar gwamnati ta biya su haƙoƙinsu da ta yi alƙawari da suka shafi harkar bincike-bincike da sauransu na shekarar nan ta 2023. Wakilinmu a Yaounde, Muhammad Bashir Ladan, yana ɗauke da ƙarin bayani.
A Kamaru, malaman jami'o'i da dama sun zaɓi mutunta kiran yajin aiki da ƙungiyar malaman manyan makarantu mai takin SINES ta fara. SINES na nema a gaggauta biyan kashi na uku na ƙari na musamman na bincike da kuma nuna gaskiya wajen kiyaye biyan basussukan ilimi a matakin kowace jami'a. A jami'ar Yaounde ta ɗaya da ke unguwar Gwaike da inda muka je, wasu malamai sun mutunta yajin aikin a yayin da waɗansu kuma suka zaɓi zuwa karantarwar. Wannan malami da muka taras ya ce mana, babu wani dalilin da zai hana wannan yajin aiki, mu dai za mu gabatar da shi cikin aminci kawai. Farfesa Uber Zibazi, wakilin ƙungiyar malaman jami'o'i a Yaounde ɗaya, ya ce mana, a nan jami'an Yaounde ta ɗaya na zagaya aji daban-daban domin in tabbatar da cewar malamai sun mutunta wannan yajin aiki, kuma haka ya tabbata a duk inda na shiga. Farfesan ya ƙara da cewa, tun ranar 5 ga watan Satumba, malamai kashi 30 cikin 100 ne kawai gwamnati ta biya su, sauran kashi 70 kuma ko maganar su ba a yi. Don haka dole ne mu ƙarfafa yajin aiki har sai mun cimma burinmu. Mafi yawancin ɗalibai sun ba da haɗin kai dangane da wannan yajin aiki, duk da illar da hakan zai iya haifarwa a karatunsu. Hadizatu Isa, ɗalibar jami'ar Gwaikele.
To, a gaskiya a matsayina na ɗaliban makarantar jami'a a nan ƙasar Kamaru, a gaskiya wannan yajin aikin da malaman makarantunmu suka shiga, wannan ya ɓata mini rai matuƙa, ya ɓata mini rai sosai. Kuma kasancewa tun ranar Litinin na wannan makon da suka shiga wannan yajin aiki da har ila yau dai ba mu fara karatu ba, wannan yana ɓata mana rai. Kuma kusancewa in kwanakin nan muka koma makaranta, mun biya kuɗin makaranta nan da an kwanake kaɗan, yanzu kuma malamai sun shiga yajin aiki. Ya kamata a ce gwamnati ta waiwaya ta duba wannan matsalar da wato waɗannan malaman ke fuskanta, ta duba ƙorafinsu, ta biya musu buƙatunsu kamar yadda ya dace, saboda waɗannan malaman suna da matuƙar mahimmanci. Yau idan ba su ba mu ilimi ba, haka za mu kasance kara zube muna gida ba tare da mun je ko ina ba. Kuma wannan zai iya illa ga wasu matasanmu waɗanda suke tafiya makaranta.
Muhammad Bashir Ladan, muryar Amurka daga Yaounde a ƙasar Kamaru.
A gaida Muhammad Bashir Ladan. To, bayanai sun nuna cewa an soma ƙirƙiro ƙungiyoyin asiri a makarantun Najeriya ne da kyakkyawar manufar inganta tsaro da ɗabi'u na gari a tsakanin ɗalibai. To, sai dai bayanai sun ce daga bisani ƙungiyoyin sun rikiɗe zuwa ayyukan da ba su dace ba, ciki har da tsafe-tsafe da sauransu. Wakilinmu Hassan Umaru Tambuwal ya haɗa mana rahoto na musamman kan wannan batu.
A shekarar 1952 aka kafa ƙungiyar asiri mai suna Paris Confraternity a Jami'ar Ibadan don tabbatar da doka da oda. Farfesa Wole Soyinka yana ɗaya daga cikin ɗalibai 7 da na kafa ƙungiyar don zumar ɗalibai su bi doka da oda a jami'ar. Ƙungiyar asirin dai ta hayayyafa zuwa wasu ƙungiyoyin asiri da dama kamar Sea Dogs, AAIA, Black Axe, Sea Lords, Black Ladies, Sky Lolo da dai sauransu. To ko ƴan Najeriya suna da masaniya a game da ƴan kungiyoyin asiri?
Sunana Kyari Ali Bukar. Ni dai gaskiya ban taba sani su, ban gansu ba. Wallahi sun lalata al'amarin makaranta gaba daya. Yanzu duk mutum da yake da ya yana so ya kai dinsa makaranta yana so ran wannan kungiya wallahi. Kare zai shiga wannan kungiya ko aja kashi mada. Ni kaina ina da ya wallahi tana so ta yi karatu a nan Ibadan. To ni kuma ba da karatu ta nan Ibadan din. Da ina so zai karatu a can gida amma ita kuma tana so nan gurin. Ko ina sunana amma nan yafi wasu. Hassan Yoruba.
Wani irin labari kake ji game da aikace-aikacen su?
Labaran su bai da kyau mala Hassan. Wallahi labaran su bai da kyau. Mun sha jin labaran su ko a radio ma muna ji. Na shiga university da wani studio muna tafiya. Sai wani ya ce kaga wannan lai da dare akan ce malan lai nan da dare karka bi hanya nan karka shiga.
Saboda me yace karka shiga wannan layin da dare?
Yace wallahi akwai ƴan kungiya a asiri nan gurin. Saboda shi ya taba zama makaranta. Shine yace ga mu cewa baba karka bi wannan hanya da dare ba.
Wani mazauni garin Shagamu da baya son a faɗi sunansa cewa yayi.
Ba wani komai to kada aka samu ta bacin ma da annabi.
To amma a can shekarun baya kun dan sha wahala da fama da su ƴan kungiya a asiri. Ko za ka ɗaya mun ƙarin haske?
Sun kashe rayuka al'umma. Amma mafi yawancin wayin da ke kashewa ai sai wanda yake cikin su. In kaga ya samu wanda baya cikin su to gobe ne Allah ya riga ya kawo shi. In ko kaga ba a cikin su yake ba to kuskure ne aka yi aka samu aka kashe shi.
Sura da Jamal Muhammad Falalu Ahmed daga Akure Ondo State. Eh muna da ƴan quality sosai kuma alhamdulillah gwamnatin jaha tana yaki da su sosai kuma ana cin nasara. Kwanan baya ma an samu bata gari ire-iren su wayanda suka halaka wata mata amma church suka halaka wannan mata a church. Wayannan mutane yanzu dai wannan abin ya taso nasu wata dabara suke yanzu da mota za su zo su kade mutum nan take mutum zai mutu kai tsaye a wannan matsalar a neme su a rasa.
An ce kungiya asirin suna da yawa ko ka san ko kaloli?
Akwai dai wanda suke kira red blue akwai black wayanda su suka himu ne a nan yankin da muke ciki.
Ko ce irin illa suka fi a nan jihar Ondo?
To illar da suke dai suna nan suna ta koya ma yara ƙanana ƴan makaranta ƴan secondary suna koya musu kuma suna yi. Akwai wayanda kadan idan suka yanka mutum jini ya hito shikenan an gaba. Kuma yara ne matasa majority.
Sunana Adamu dan ta Tabbati wanda yake zaune a Lagos Alabara. A wata unguwa a kusa da mu nan ana ce mata Yanafat. Yanafat wata ran muna da suka zo suka harbi wani mutum sai su taka mai wani dan karamin gatari. Dan karamin gatari ya su taka mai in suka taka mai dan karamin gatarin nan sai su ga da jini da a jikin gatarin ya su wuce.
Suna da wasu kaya na musamman kamar a ce uniform.
Ba su ga wani uniform. Yanda za su yi dressing irin nan mutanen da suke mu'amala a cikin Lagos Bere ko Bahaushe ko Inyamuri ko wani yare ne haka yake dressing din kayan sa.
To wata kungiya ta hadu da wata kungiya su ƴan kungiya asiri sai ga sun kan ba fada da juna a nan Lagos suna yin wannan.
Suna yi to amma tun da mu ba mu san makasudin ne dalilin fadan nasu ba.
Jami'an tsaro suna tunkarar su.
Gaskiya ba su tunkarar.
Amma suna razana al'umma.
Ai da mun ta kawai kawai he gudu.
Shi ma mazaunin jihar Ekiti yace ƴan kungiya asiri na kashe mutane.
Muhammad Ahmed Yaro masu kudin nan na kawo matsala. Ina burin na ya tsaro na kashe 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 kashe.
A makarantu suke kashe kashe koko a cikin gari. Ka taba jin labarin waɗanda sun ka kashe koko ka taba ganin waɗanda sun ka kashe?
Wani jin mai nan da ba an kashe wani mata wurin nan amma labarin na da sun ya kawo shi na kashe kashe. Yanzu ma an kula maka tannan wani zuwa.
Me kuke son gwamnati da kamar security su yi da waɗannan ƴan kungiya asiri?
Kaga kamar ka gwamnati ta taimaka da masu mai kashe kashe nan. Na kaga abin da zai yi sauki.
Waɗannan ƴan kungiya asiri suna amfani da makamai kamar gatari yuka har da bindiga.
Suna ma amfani da bindiga ma. An taba kakkama su da bindiga ma.
Sunana Muhammad Bashir Hussein mazaunin garin Babu Shago. Suna da labari sun zo sun wuce haka ko wani abu ya dan faru an taba dan wansu ko kuma wani nasu ya mutu muna ganin su za su kunna candle da bakacen kaya suna jimanin wani dan wansu da aka kashe ko kuma da ya mutu suna zagaye gari.
A wasu jihohin kudu suna taba mutane kamar su kashe su ji musu su raunata. A nan jihar Osun suna yin haka?
Suna yi amma mafi akasari in kaga sun taba ka ko sun taba wani mutumin da ya shiga harkar su ne. Kamar ka nemi budurwar su kuma gaskiya wani lokacin sukan yi gargaɗi in suka ga kana bibiyar budurwar su ko kuma yawan sa musu ido kai ba jami'in tsaro ba. Sannan kuma kamar a taɓa musu ɗan uwa domin galibi su makasudin su na shiga wannan ƙungiyar suna shiga ne domin kece reni ko kuma kariya da kuma ramuwa gaya ga duk mutumin da ya musu ba daidai ba a wajen su. Amma haka kawai dai ba su fiya farma mutane ba daidai idan mutum ya shiga harkar su. Ka san da yake akwai su kashi-kashi kowane kuma ɓangare daban-daban. To aka samu wannan ɓangaren suna faɗa da wannan ɓangaren to suka fito da makasudin mutane suna bibiyar juna cikin gari, wani bi aka samu wanda bai sa bai san soka ba ko harshashi ko kuma dai wani makami ya same shi wajen kaiwa junan su haƙi, suna faɗa ga junan su.
Yawanci an san su a manyan makarantu ne irin jami'o'i da makarantun kimiyya da fasaha. Ana ka gani me yake kawo su har cikin jama'a suna zama suna aikata ɗanyen aiki?
A gani na daga cikin abin da ya jawo akwai rashin samarwa matasa aiki. Domin abin ya kasance ba ma sai lallai 'yan jami'a ba, a nan za ka je ka samu 'yan secondary school, za ka je ka same su a cikin 'yan ƙungiya asiri, saboda gaskiya akan same su da muggan makamai na fitar hankali.
Farfesa Bello Muhammad Bada na jami'ar Sokoto ya ce ana samun 'yan ƙungiyoyin asiri a jami'o'in kudancin Najeriya fiye da arewacin Najeriya.
A jami'o'i na Najeriya akwai su da yawa, mafi yawa a kudancin Najeriya, amma a nan irin jami'o'i ta ɗan fodiyo ba mu da suwa, saboda matakan da aka yi na ɗaukar yara ana taka tsantsan, ana ƙoƙari a ɗauki yara waɗanda yake sun cancanta amma kuma an san ina sun ka fito, wato wanda da yake an san yana da tarbiyya tun daga gidansu, to ba zai shiga waɗannan ƙungiyoyi ba.
Farfesa Taliban suna juyewa su bi 'yan ƙungiya asiri a wasu jami'o'i musamman na kudancin Najeriya saboda rashin ƙoƙari ko kuma neman kariya ko kuma neman wata bukata.
Akwai ƙungiyoyi ba hannu asiri na manya ba na yara kadai ba, don haka wasu hanyoyi ne waɗanda wasu ke ri da suka yi imani da su cewa suna iya kai su ga arziki na duniya, suna samun musu haɗe-haɗe da irinsu da ke wani wuri kuma su haɗa su da kamar samun aiki. Wasu suna ganin waɗannan hanyoyi na samun musu cin jarabawa na zama jami'a kuma su ci abin gwarai. Wasu daga cikin suna ganin shiga cikin waɗannan ƙungiyoyi na ba su zama lafiya a jami'a, watan kamar ya zama musu wata kariya daga wasu ɗalibai waɗanda an marasa bane a zauna lafiya. Duk irin waɗannan abubuwa suna kawo wannan matsaloli, duk abubuwa ne waɗanda tsari wanda muke bi wanda ya zamanta in kai lahi ba a horar da kai ya sa irin waɗannan abubuwa.
Shin waɗannan ƙungiyoyin asiri suna yin illoli?
Suna illoli ƙwarai da gaske, domin su ke kawo ai kashe-kashe, su ke kawo saɓani, su ke kawo ɗalibi zuciya ce ta kyankyace tun da wuri ya riga ya lalace su, ko da yake karewa ya fita ya riga ya zama wani gungumin mahaukaci, saboda suna haɗawa da hanyoyi waɗanda sun ka saba ma halitta ta ɗan adam, haɗa da shaye-shaye da shaye-shayen jini da makamantansu, wanda ko da ka karewa tausayi ya fice ka, rashin tunani ya fice ka.
To farfesa, ina mafita?
Mafita ita ce sai mun sake tarbiyyar da hadda ƴaƴanmu, mu tarbiyyar da kanmu, mu tarbiyyar da ƴaƴanmu.
Ko da yake babu adadin yawan mutane da 'yan ƙungiyoyin asiri suka halaka a Najeriya, wata ƙididdiga ta ce a tsakanin shekarar 1993 zuwa 2019 an kashe malamai da ɗalibai 115, haka ma a shekarar 2002 kawai 'yan ƙungiyar asiri sun kashe mutane 250 a jami'o'i. Kana akwai ƙungiyoyin asiri kimanin 70 a Najeriya. Hassan Umaru Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umaru Tambuwal, kana manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar muta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Dan wasan tsakiyar Ghana Muhammad Kudus ya ambaci marigayi tsohon shugaban Afirka ta Kudu Nelson Mandela a matsayin taurarinsa na bukin watan tarihin bakar fata a Ingila watan Oktoba aka ware don bukin bakaƙen fata da sun kai fici cikin duniya. Kuma Kudus da ake sa ran zai koma West Ham mako nan ya ambaci Mandela dangane da gudummawar sauran kawo ƙarshen mulkin wariya. Tauraro na baki shi ne Nelson Mandela ya faɗa a cikin bidiyo da West Ham ta yaɗa ta social media. 'Yan wasan Black Stars in Ghana sun fuskanci tsanantawar babban mai koyarwa Chris Kipton da shugaban hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar Ghana Kete Kroko bayan cin wulakanci da ƙasar Amurka ta yi mata da ci 4-0 yau Talata. Wannan ya abuku ne gabanin Chris Kipton da Jordan Ayew su bayyana gaban 'yan jarida don yi musu tambayoyi kamar yadda ɗan jarida Fitio Taihu ya faɗa kan Twitter. Kocin ɗin Black Stars in Ghana Chris Hilton ya bayyana da takaicinsa game da kashin da Black Stars ta sha hannun Amurka, amma kuma yana mai yakini Ghana za ta kai labari. Black Stars ta sha kashi da goluka hudu da nema cikin mintuna 39 a Geodis Park da ke a ainihin Nashville, kasar Amurka. Wannan faduwa shi ne na biyu jere da Black Stars ta sha bayan faduwar da ta yi da ci biyu da nema hannun Mexico. Wannan kuwa ya abu ne bayan Coach Kimpton ya yi wasanni har biyar ba tare da shan kashi ba. Yayin kira da ɗan jarida, Kimpton ya bayyana hangensa a wannan mawuyacin lokaci a ƙwallon ƙafar ƙasar Ghana. Ya ce, na kasance a sha'anin ƙwallo lokaci mai tsawo yadda na fahimci wani sa'in kakan shiga wani mummunan lokaci wadda yakan juye ya zama mai kyau. Tsohon ɗan wasan Black Stars Ghana Jude Debra ya yi bayanin dalilin da ya sa tarin tsaffin 'yan wasa suke nesanta kansu da ƙungiyoyin ƙwallon ƙafar ƙasar daban-daban. Ya bayyana cewar aniyarsu na bayar da gaddamawa da iliminsu da ƙwarewarsu don cigaban ƙwallon ƙafar ƙasar Ghana sau tari yakan fuskanci tsangwama. Jude Debra, wadda ya yi kaftin ɗin Kotoko a da can, ya nuna cewar jami'an ƙungiyoyin ƙasar na ɗaukar tsaffin 'yan wasan a matsayin barazana, abinda ya sa ya zama mawuyacin abu gare su wurin samar da yanayi da ya dace don bayar da shawara da kuma shiga a dama da su. Da wannan muka iso ƙarshen labaran wasannin. Redwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice. Baba,
jama'an majalisar ɗinkin duniya sun faɗa a jiya Talata cewa suna gaggawar samar da taimakon jin kai na ceton rayukan dubban mutane da suka tsira daga girgizar ƙasa a yammacin ƙasar Afghanistan a arewacin wato lardin Herat kafin shiga lokacin sanyi, saboda mutanen da suka rasa gidajensu za su iya fuskanta yanayi mai tsananin sanyi. Galibin mutanen, har da mazauna lardin Herat mai miliyoyin mutane, da yawancinsu ke cikin waɗanda lamarin ya shafa, suna zama waje ne a gidajensu, musamman ma a cikin dare, inji Daniel Andres, shugaban shirya ayyukan jin kai a Afghanistan, yana faɗa a birnin Kabul. Wannan wani yanki ne da ba su saba da girgizan ƙasa ba, a don haka gine-ginen da aka yi a wurin ba su iya jure girgiza. Yawancin gine-ginen an yi su ne da laka wanda za su iya rushewa cikin sauki. Girgizan ƙasa guda uku na farko wato da suka faru, wanda ƙarfinsu ya kai maki 6.3, sun afka ne a lardin Herat a ranar 7 ga watan Oktoba. Kanan wasu girgiza kuma suka faru a ranakun 11 da kuma 15 ga wannan watan Oktoba. A lokacin da Falasɗinawa da suka fada cikin rudani a Gaza, inda ake gwamza yaƙi, suke neman mafaka daga lugudan wuta babu ƙaƙƙautawa da Isra'ila ke kaiwa a matsayin martani ga mummunan hari da Hamas ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba, mutane da dama ne suke al'ajabin dalilin da ya sa Misra mai makwabtaka da su, wato da sauran ƙasashen Larabawa, ba su karɓan su a ƙasashen su. Misra da Jordan dai sun fito ƙarara, sun nuna cewa ba za su karɓe su ba, kuma suna da tarin hujjoji da ya sa ba za su yi hakan ba. Shugaban Amurka Joe Biden ya isa ƙasar Isra'ila yau Laraba, yayin da ake tsaka da gwabza wuta a cikin wato inda gagaruman bama-bamai da aka jefa a asibitin wato Gaza ya kashe ɗaruruwan mutane, wato lamarin da ya kawo zargin juna da kuma gudanar da zanga-zanga a yankin. A yau Laraba, shugaban Rasha da shugaban wato China kenan, Xi Jinping da Vladimir Putin, sun gudanar da wani taro a gefen taro wato wanda ake gudanarwa na ƙasa da ƙasa akan shirin China na gine-gine abubuwan more rayuwa da kuma wato hanyoyi kenan na Belt and Road.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu ka madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma Fiona Nandudu wadda ta shirya ta kuma ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu David Greenberg. Ni Murtala Faruk Sanyin nake muku sallama da kuma fata alkhairi. Ma'assalam.